أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مدسا دواء وأن مسلة ميتان البركة Masjid Usman bin Affan benci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wannan shine majlisin mu na biyar a cikin karatun wannan littafin muna uku ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda muke fatan kamar yanda addu'a daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake idan ya shigo watan Rajab yana cewa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'ban wa balighna Ramadan muna fatan Allah sanya albarka a cikin kwanukan mu da suke cikin wannan wata na Rajab da wata na gaba wanda zai zo watan Sha'ban kuma muna fatan Allah sadar da mu da watan Ramadan mu azumce shi mu yi dukkan wata ibada wanda ta dace a ce mun yi a cikin watan nan mu kasance daga cikin ƴantattu wanda Ubangiji ya yi alƙawari za ya ƴantar da su daga wutar jahannama ya kai su zuwa gidan aljanna wannan shine wanda ya daidai da 15 ga watan 10 ga watan 1 a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba sati wancan wanda ya gabata mun fara muqaddima ta malam mun kawo bayan yayi godiya ya kawo ya ce amma ba'da daga nan lokaci ya mana hali muka tsaya muka kwana a daji insha Allah yau zamu tashi daga amma ba'd malai yake cewa amma ba'd fa hadha kitabun fil fiqh ikhtasartuhu hasab al imkan wa ikhtasartu fihi ala qawlin wahidin li yakuna umdatan li qari'ihi fala yaltabisu sawabu alayhi bi ikhtilafi al wujuh wal riwayat sa'alani ba'd ikhwani تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ملكتي وباين هكا أما بعد yana ɗaya daga cikin fasaha ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi khutbatul haja shine innal hamdalillah hazzawa wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biyo bayan da wannan kalmomi da yayi wa'inda suke da dimbin fasaha amma bayan haka yake cewa fa hadha kitabun fil fiqh wannan littafin da yake gaban mu umdatul fiqh yake cewa littafi ne wanda aka yi shi a cikin fiqh shi kuma ai can bayan mun yi magana akan menene fiqh wani abu ne wanda aka ko kuma akan iya cewa alfaham abu ne wanda yake rarrabe shi sai ya ba a kiraye shi ba da alfaham ba aka kiraye shi da alfiqh shine kuma muka yi can bayani a can man yurdillahu bi khairul faqih fi dinin duk wanda Allah ya nuhace shi da alkhairi zaka gani wa'ansu mas'aloli ne a cikin fiqhun nan wanda suke dakkakku ko wanda suke falle falle wanda he ka hada cin sannan ka hada nan kuma wanda Allah ya nuhace shi da alheri Allah sai ya dakar da shi ya fahimtar da shi wannan addinin na ona wannan addinin namu na musulunci yake cewa wannan littafin duk abin da yake cikin shi tsabaran fiqh ne yake cewa amma dai ikhtasartuhu hasab al imkan na takaitar da wannan littafin na gulgudun iyawata na matsi duddun ya kasance abin da yake cikin wannan littafin abu ne wanda aka dan takaita shi ba abu ne ba wanda yake
a bude ba kamar yadda muka sani yanda can bayan muka yi bayani akan malam yana da wa'ansu littattafu babban littafin shi ko karamin littafin shi ne wannan umdatul fiqh da yayi bayan shi yayi alkafi yayi almuqni sannan yayi almughni shi wannan littafin malam sai yi shi akan fadadai lakkar kalkashin mazhabin su sannan yayi wani wanda ya dan wasu sama da wannan sannan yayi wanda ya dan wasu yake kawo ansu mazahib ya dan wasu sannan yayi babban littafin shi ne almughni wanda babu wata mazhaba face malam ya kawo bayani akan ta idan zai ce maka a ai mas'ala ta arwalla kaza ce to sai ya bayyana maka a imamu Abu Hanifa ga kwadar shi a cikin mazhabin imamu Malik ga kwadar shi a cikin wannan masalan haka imamu Shafi'i ga kwadar shi a cikin wannan masalan haka shi ma imamu Ahmad bin Hanbal ga kwadar shi a cikin wannan masalan baya da haka ya kawo ta'liqi ya kawo dalilan su wana ga dalilin da ya sanya yace kaza kaza ne haka wani shi ma ga dalilin da ya sanya kaza kaza ne sannan yayi munakasha ara'in su sannan yayi tarjihi a cikin masalan to ka gani wannan shi da ya kawo wannan littafi yake cewa na takaita shi gulgudun iyawata waqtasartu fihi ala qawlin wahidin kuma na takaitu akan fadadai lakkar al-ikhtisar da ikhtisar a harshen Hausa duka ma'anar sa daya amma dai a harshen Larabci ko a harshen Turanci ma suna da bambanci al-ikhtisar shine abinda za a baka a ce maka yi resume shi kenan idan aka baka text ne za a baka a ce kai resume shi kenan zan ka dauki abin da yake da ba amma anoni ko abin da yake da amfani a cikin text ne sai ka bayyana shi a cikin rubutunka kenan ka tsame duk wani abu wanda bai da amfani ka dauki abu mai amfani shine ake kira da harshen Larabci al-ikhtisar al-ikhtisar kuma abu ne wanda gashi nan mai yawa ana so ka takaita shi to shine yake bayyana mana yake cewa gulgudan iyawar shi yayi resume abubuwan da ya sanya maka a cikin wannan littafin baya da haka ya takaita shi ala qaulin wahidin akan fadadai laka shine fadan wannan mazhabin ta Imam Ahmad bin Hanbal ai da amma ya bayyana maka yace wannan ko can baya mun bayyana wannan littafin an yi shi ne umda ce akan mazhabi guda daya na Imam Ahmad bin Hanbal wane ne Imam Ahmad bin Hanbal can baya mun yi bayani akan shi Imam Ahmad bin Hanbal yana ɗaya daga cikin malaman da Allah ya bashi wata baiwa ko yemi wata ni'ima wanda bai wa malamai guda uku wanda suka gawace shi malamin shi kenan wata baiwa ce Allah ya bashi shine Imam Ahmad bin Hanbal he da ya hada dukkan abubuwan da wa'incan malaman suka zo da shi Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa garin da ya zamuna ya bayi fatawa a ciki a shanin shi ma Imam Ahmad bin Hanbal ya rayu haka Imam Shafi'i Imam Malik shi kuma ya hada Imam Shafi'i malamin Imam Ahmad bin Hanbal ne shi kuma Imam Shafi'i ya zamna gaban Imam Malik ya dauki duk abin da Imam Malik yake da shi na daga hadisi na daga mas'aluli kenan da ya tashi shi ya hada wannan mazhabin guda uku gashi nan dalibi ne ga Imam Shafi'i shi kuma Imam Shafi'i dalibi ne ga Imam Ahmad bin Hanbal su kuma manyan dalibai balibai Imam Abu Hanifa malamai ne ga Imam Ahmad bin Hanbal baya da haka shi Imam Ahmad bin Hanbal ya hada hadisi sama da wa'incan yanda bus hada su ba hadisan da Imam Abu Hanifa yake idan ka kai kiyasin sa da hadisan da Imam Ahmad bin Hanbal yake da zaka gani dan tsagwaro ne dan kadan ne abinda Imam Abu Hanifa yake da haka abinda Imam Malik ya hada na daga hadisai Imam Ahmad bin Hanbal ya shinye su Imam Ash-Shafi'i abinda gare shi na daga hadisai Imam Ahmad bin Hanbal ya hada Imam Ahmad bin Hanbal yana hadi wa dan shi Abdullah yake cewa na hadace alf alf hadisi na hadace hadisi dubu so dubu nawa miliyan guda ka koma kan littafin shi 1014 da yan kai a da san da ya rubuta a cikin musnadin shi to ka leka ka gani zaka gani lalle sama da 1014 abin da yake cikin musnadin shi to ka gani Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma fiqhu ana dora shi ne mustanad in fiqhu shi ne alqur'ani da sunna iya saninka akan alqur'ani iya saninka akan riwayoyi ko mutun na hadisi iya yanda zaka iya istinbati na nassi ko istinbatin masaloli kalkashin nassi shine yake cewa na takaita wannan littafin nawa umdatul fiqh akan fadadai lakkar li yakuna umdatan liqarihi dan ya kasance madogara ne ga mai karanta wannan littafin fala yaltabisu sawaba alaihi bi ikhtilaf alwujuh wal riwayat na yanda gaskiyar al'amari na mas'ala ko inda aka sa gaba ko hada mafi rinjaye a cikin mas'ala ba za ya takudin yi maka ba da mas'ala wanda aka yi sabani wanda ba hada bace mafi rinjaye ba bi ikhtilafil wujuh sa gulgudan yanda aka samu sabanin huskokin mas'ala hatta da cikin mas'ala mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal zaka samu Imam Ahmad bin Hanbal yayi magana yau akan mas'ala kaza washe gari ya samu hadisi wanda dabe da su yanzu idan zai kara sai dai ya kara wasu a mas'alar ya ƙara bude ta, ya kasance an samu mata wasu huskoki, ko kuma ya kasance ba a cikin mazhabobin nan guda hudu ba mazhaba wadda take da faɗa mai yawa a cikin mas'ala ɗaya kamar mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Zaka samu an ce maka a wata riwaya Imam Ahmad bin Hanbal ya ce kaza, bayan ya ƙara samun ilimi ko ya wa'ansu hadisai sai shigo mai wanda can da bai da su. Ko kuma zaka samu ɗaliban shi sun yi mas'ala, za a ce maka ai wannan mas'alar ɗaliban shi kaza ya ta yi akan kaza saɓanin Imam Ahmad abinda Imam Ahmad bin Hanbal abinda ya ta yi akan shi. Shi ne yake bayyana maka, yake cewa to ya yi sintesis in duka wannan abubuwa na kai ɗalibin ilimi sabon shiga a cikin fiqhu ire-irenmu, kada mu sha wahala wurin fahimtar wannan mas'aloli. Yake cewa sai ya lakashe maka ko ya taƙaita maka akan faɗa ɗaya, kada ka samu faɗa waccan faɗar da waccan faɗar da waccan faɗan, kai a matsayinka na sabon shiga a cikin wannan fiqhu ko na kasancewarka baƙo a cikin wannan karatun ya kasance ai can an ce kaza, can ma an ce kaza, kuma abu duk kusan ɗaya ne. To yaya za a hudda wanda yake daidai akan wanda yake arrajih akan marjuhi? To shi ne ya ce maka duka wannan ya taƙaita maka, ya sauwaƙe maka, ba sai kadda wancan waccan faɗar da waccan faɗar su shige maka cikin juna ka samu saɓani ka rasa inda suka buga. Yake cewa sai ya tsaya maka akan faɗa guda ɗaya ƙarƙashin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Yake cewa kuma ba akan faɗa ɗaya da riwaya guda ɗaya, kenan ga riwaya ɗaya wadda take ingantaccen riwaya wadda ƙarƙashinta muka ɗora muka hutar da arrajih a cikin wannan misalan. Yake cewa sa'alani ba'du ikhwati talkhisahu liyaqruba 'ala almutaallimina. Yake cewa wannan littafin dalilin da ya sanya na rubuta shi ba don komai ba, wa'ansu daga cikin ɗan uwana. Yana nihin wannan min babin tawazu ne, almajiran shi ne suka tambaye shi ya taƙaita musu manan diddan su ma su san ina aka sa gaba a cikin fiqhu. Yake cewa amma dai dan tawazu malam yake cewa wa'ansu ƴan uwana su suka tambaye ni suka ce mani manan malam da ka taƙaita mana wani littahi, ka rubuta mana wani littahi, ka taƙaita liyuqarriba 'ala almutaallimin, dan masu ɗaukan ilimi su fahimci ina aka sa gaba a kan fiqhu, su gyara rayuwarsu su gyara addininsu. Yake cewa dalilin haka sai suka tambaye ni, yake cewa baya da haka yake wa yasqulu hifzu 'ala at-talibin, ya takaita a gare su su fahimci ina aka sa gaba, kuma wa yasqulu hifzu 'ala at-talibin, kuma ɗaliban ilimi ya kasance musu sun samu sauki wurin hardace shi. Kenan dukkan mas'ala faɗa ɗaya ce a ciki, gashi nan kaza kaza ne. Kenan idan ka ɗauki kan mas'ala har da cewa za ka yi diddin ka daidaita wa kanka al'amari, kai koda wani zai tambaye ka kan mas'ala kaza ya ne ne, to kana da abin da za ka faɗi mai kana da madogara, da amma littafin an sanya mai madogara a cikin fiqhu. Shi ne yake cewa ɗalibai na da suka tambaya, wa'ansu ƴan uwa da suka tambaya an ɗora musu diddin a musu talkhisi ya kasance abu ne ɗan taƙaitacce. Idan ka ɗauki littafin za ka same shi ɗan taƙaitacce ne, bai wuce umdatul ahkam ba da muka yi ba wanda malam ya rubuta. Ai kaga idan ka ɗauki umdatul ahkam ita ma hadisai ne aka haɗa maka ingantattu. Ai cikin muqaddimar shi ya bayyana maka ya sharɗanta wa kanshi duk hadisin da zai zo ƙarƙashin wannan littafin, to hadisi ne daga cikin sahihai ko kuma ya kasance daga cikin ɗaya daga cikin sahihai, in ma cikin Bukhari da Muslim sun rawaito shi ko kuma a'a Imam al-Bukhari ya rawaito shi kadai ko kuma a'a Imam Muslim shi kadai ya rawaito shi ko kuma dukkan su biyun suka rawaito shi. To haka yayi kawo yake cewa ya kawo da riwaya ɗaya a nan gaba zai ba mu labari akan dukkan hadisan da ya kawo, hadisai ne wanda suke ingantattu, kenan ba sai ka sha wahala ba wurin nema ba. Shi ne yake cewa dan ɗaliban ilimi su kasance sun hardace shi ba tare da sun sha wahala ba. In kalmomi ne ɗan taƙaitattu malam ya yi isti'mali a ciki wanda daga ka riƙe to kana da madogara a cikin fiqhu. Yake cewa baya da haka fa ashaqtuhu ila zalika, sai na amsa musu akan neman da suka yi lalle in rubuta musu littafi wanda yake taƙaitacce wanda zai ba su daman su hardace wanda zai sauƙaƙa a wurin hardashi. Yake cewa na amsa musu akan wannan talabin da suka yi mu'tamidan 'ala Allah subhanahu fi ikhlasil qasd liwajhihil karim, ina mai dogara ga Allah madaukakin sarki, Allah wanda yake mabuwayi madaukakin sarki, wurin ikhlasin niyya ta dan neman yardashi akan wannan abin da za ni. Kenan malam da yake so ya nuna mana nayi wannan abin ina mai neman yardar Ubangiji. Shi kuma dama al'amarin musulmi kullum idan za a yi ne dan neman yardar Ubangiji. Dan duk abin da za ka yi ba dan neman yardar Ubangiji ba, to abinka da kai kamar ƙura ce abin shakewa, babu wani lada a cikin shi. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, innamal a'malu binniyat, wajibi ne sai mun tsantsanta ubangiji akan dukkan wa'ansu ayyuka da zamu in dai muna so mu samu yarda ubangiji mu samu ladan abin da muka aikata. Shine malam yake bayyanawa ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya dakar da shi, saboda duk abin da bawa za yi in dai babu dogaro da ubangiji, in dai babu neman yarda ubangiji ko neman dace na ubangiji a cikin wannan al'amarin, to bai wa a samu abin da ake so. Shine yake cewa yayi hakan yana mai neman yarda ubangiji, yana mai ikhlasi, yana mai tsantsanta ubangiji a wurin abin da yake rubutawa, na yana neman yarda ubangiji da abin da ya rubuta. Allah ya sadar da shi, Allah ya sadar mai a gobe kiyama. Yake cewa wal ma'unati ala al-wusul ila ridwanihi, kuma ina mai neman ubangiji ya agaza mini dan in isa zuwa ga yarda ubangiji mai girma a gobe kiyama. Idan duk abin da yake yi yana mai neman yarda ubangiji a gobe kiyama, su kuma dama mun sani babu wani abu wanda ya kai, ba wani abu wanda bawa yake nema a rayuwar shi sama da yarda ubangiji, shine waridwanu minallahi akbar. Yarda ubangiji, wanda ubangiji yake yardewa bawa a rayuwar shi ta nan duniya da ta gobe kiyama, ita ce mafi girma. Haka idan aka shiga cikin aljanna ba wani tagomashi da ubangiji zai yi wa bayin shi sama da shiga gidan aljanna kamar yarda da ubangiji zai yi da bayin shi. Shine idan an shiga gidan aljanna, kowa mun shiga an like, to an ce gashi nan amma komai ya gama a cikin gidan aljanna, ubangiji zai tattara mu zai ce to uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada, yake cewa zan yarde muku yarda ta. Shine babban abin da bawa yake nema. Idan an ce maka an yarda kai, ai an kare yayi, me yasa ya sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da fifiko akan mu, saboda ubangiji radiyallahu anhu waradu anhu, Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da ubangiji. To a kullun a rayuwarka kai kokari ka nemi yarda da ubangiji, to idan ka nemi yarda da ubangiji to ubangijinka zai yarde maka, idan ku yarde maka to ba wani tagomashi, ba wani gata da ubangiji da zai maka sama da wannan. Idan aka yarda maka to kana da mai sifa sai a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama. Shi ne yake cewa ina mai neman agaji a gun shi wurin ubangiji da ya sadar da ni zuwa ga yardar shi, yarda wadda take madaukakiya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, kuma Allah shi ne madogaranmu, kuma madalla da wanda ake dogara zuwa gare shi. Wannan kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil karshen kalma wanda idan bawa ya faɗe ta a rayuwar shi to ba wani abu wanda zai tunzurar da shi, ba wani abu wanda zai cutar da shi. Ka dauka lokacin da Annabi Ibrahim lokacin da za a je washin gidan wuta wata kalma ya faɗa, yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni aka ba wa ita wutar mi umurni umurni ubangiji ya bata, yake ce mata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sai muka umurci wutar nan ta kasance aminci, ta kasance sanyi ga Annabi Ibrahim. Amma dai kuma duk wanda yake kewaye da ita zahirin radadin wutar ta yake ji, zahirin ta yake ji. Kuma haka ubangiji yake bayyana allazina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshaw fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haka sahabban manzo Allah lokacin da suka wuta fagen yaki suka ga yawan jama'a, me suka yi? Sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah sai ya dauke musu dukkan wata damuwa, ya ba su daukaka, ya ba su nasara akan abuka a dawo su. To wannan shine malam abin da yake bayyana mana, sai yake cewa wa da'atuhu ahadithu sahihatan tabarrukan biha, yake cewa kuma sai na dora wa wannan litta duk abin da zan kawo wanda zai kasance dalili ne a cikin wannan littafin na daga hadisi, yace hadisi ne wanda yake ingantattu tabarrukan biha, ina neman tabarruki da wannan hadisin. Yake cewa duk wata matsala da malam zai kwararo maka saka same ta an dora ta alƙashin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kai dalibin ilimi kada ka sha wahala ka ringa cewa a'a shin wannan hadisi ne ingantacce ko ba ingantacce ba, a'a yace maka hadisi ne wanda suke ingantattu ka koma cikin sahihul bukhari ko kuma cikin sahihul muslim ko kuma a dukkan littattafan guda biyu zaka samu dalilin da ya sanya maka wani kaza. Kinan kada ka sha wahala, duk abin da yake cikin wannan mustanad din shi hadisi ne wanda yake ingantacce, yake cewa tabarrukan biha, ina mai neman tabarruki da wannan hadisin da na dora. Duk da kasancewar idan muka dauka nan malam, duk da muna kyautatawa malam zato, amma dai wannan kalmar da akwai nazara a cikin ta, ba a tabarruki da irin wannan abubuwan. Duk da shi malam abin da yake nema ya bayyana tabarruki yake da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ala aide babu tabarruk bali dai wanda yake yalwatacce, wanda idan mun zo to zan mi hada iya hada akan malam, amma dai muna kyautatawa malam zato akan maganar da yake yi, ba wai wancan ba abin da ake nihi ba tabarruki ga abin da bai dace ai tabarruki da shi ba. Ana tabarruki da ni, da abubuwa wanda suke ta abubuwa wanda suke wanda malaman aqida sun bayyana wanda suke tabbatattu wanda in dai zaka yi tabarruki da su to ba wata matsala a rayuwarka ba wata matsala da kai da Ubangiji amma dai da koyi an san abubuwa wanda su suka yawa wanda aka haramta kai tabarruki da su wannan dai nasalar dai da koyi duba a ciki duk da an ba wa malam uzuri kasancewar duk yanda muke malami ne na ahlus sunna wal jamaa bayi tunanin ba zai kai kanshi zuwa ga wancan bahayaniya ba wanda bata dace ba baya da haka malai yake cewa wa i'timadan alaiha kuma na dogara akan wannan hadisin da na kawo wanda suke cikin sahihai na dogara da dukkan wata mas'ala da zan bayyana to zan dogara ne madogara ta a cikin abinda na hada sune wannan hadisin ingantattu yake cewa ja'altuha min as-sihahi na sanya su kalkashin hadisai ko litattawai wanda suke ingantattu sahihul bukhari da sahihul muslim yace li astaghni an nisbatiha ilaiha dan umwadatu zuwa ga dangana wannan hadisan zuwa gare su duk hadisin da zan kawo maka kurum ka tabbata cikin sahih al-bukhari ne ko kuma cikin sahih muslim kada ka sha wahala ka koma kana cewa a wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba wallahu ta'ala a'lam malam zan mu shiga cikin littafi malam sai kawo mana kitabut tahara ko ya rubuta kitabut tahara malam sai kawo yake cewa wannan littafi ne wanda yake littafi wanda zai maka bayani akan tsarki idan an ce kitab shine duk abinda ya hada ya kumshi ya bayyana dukkan wa'ansu abubuwa karkashin fiqhu muna da wa'ansu abubuwa wa'ansu anasir ko shafi durku ba bin sabon me za a ce ba wa'ansu nuqat wanda suke guda takwas wanda duk wata mas'ala da zaka gani an yi ko duk wani littafi na fiqhu da zaka ga an rubuta to sai an bi ta kan wannan abubuwa shine na harko malaman fiqhu idan za su rattaba ko za su yi rubutu suna harawa da alkitab littahi to wannan littahin shi zai kumsan maka dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su bayyana maka abin da yake cikin wannan misalin malam da ya kawo yace kitabut tahara to zai hada maka duk wa'ansu hukumce daga na sama har zuwa na ƙasa kai har wani abin da kake tunanin baya da fa'ida malam zai kawo maka su kinan yanda malumai suke yi suna harawa da alkitab idan suka kawo alkitab sai su kawo albab sai ka kawo a kawo maka babi kamar yanda malam ya bayan shi ai ya kawo maka babu ahkamul biya sannan bayan albab za a kawo maka fasal a ce maka wannan fasulun wa fasulun wanda ya karanta su ishmawi da iziya zai samu ga suna ana ce wa fasulun fi kada za a ce maka babun sannan kalkashin babi sai a kawo maka fasal a haka bayan fasal zaka samu malamai suna kawo suna rubuta almaba'is kin wasu ɗan tsirarin mabhasi ne to kalkashin kuma mabhasi din za a kawo maka maqalib su kuma su ma kalkashin su za a kawo maka wa'ansu abubuwa wanda zaka su ma ɗan biya ne wanda suke kalkashin matsalib su ne ake kiransu da al-maqasid sannan kuma kalkashin maqasid din da kai al-furu sannan su kuma kalkashin furu'in zaka samu an ware maka al-masa'il su ne ɗan kananan masaloli wanda za a tattauna akan su to mafi yawa zaka gani idan kananan littattafai ne daga kitab sai a dawo a maka babun sai a maka faslun kurum sai a shiga cikin masa'il amma dai manya-manyan littattafai zaka samu sai sun bi wannan abu hatta da idan ya kasance manhajul buhusa manhaji na method ta rubuta ba'asi wanda yake daga magister abin da yake doctora to wajibi ne sai ka iltizami akan wannan tsarin na rubutu kai alkitab sannan kai albab sannan kai alfusul sannan kai almaba'is sannan kai almutalib sannan kai albunud ko kuma alfuru dan albunud duk da su bisa ga almaqasid malaman fiqhu ne suke jera su aka al-maqasid al-bunud sannan ayi al-furu sannan a ware maka bayani akan masail shi ne nan malai ya kawo maka kitabun yake cewa wannan littafi ne wanda ya kumshi komai da komai wanda za a maka bayani akan tsarki shi kuma tsarki mun sani mutum ya tsarkake kanshi ta dukkan wani abu wanda yake datti tsarki kuma in ma ya kasance tahurun wanda yake al-ma'nawi ko kuma tahara al-ma'niya ko kuma ya kasance tahara hissiya al-ma'niya shine duk wani tsarki wanda mutum wanda zai yi wanda yake na cikinka wanda ba wai a gangan jiki ba za a ganshi ba tsarki ne na ma'ana shine kamar zuciyarka yaya take tsarkakakka ce ko ba tsarkakakka bace ba shine ainihin imani shine ai idan muka koma can ubangiji a cikin suratul toba yana bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada ya ku wanda kai imani lalle mushrikai najasa ne daga yau kar da su kara tunkara masallacin ku wannan bayan wannan shekara to kaga wannan shi yake nuna maka kawuri najasa ne zuciyar shi bata da tsarki kai kuma a matsayin ka na musulmi na mummuni zuciya ka tsarki gare ta wannan ita ce ake kira abbahara al-ma'naniyya kinin wajibi ne ka kasance zuciyarka tana da tsarki na yanda dukkan wa'ansu abubuwa ba za ya shige ta ba dukkan wani shirme wani shasharatu wani abin da bai dace ba duk abin da zai saba wa ubangiji a ce ka nisance shi kinin ka nisantar da kanka da dukkan kahurci da dukkan abin da zai sadar da kai zuwa ga abin da bai dace ba wannan ita ce ahara tsarki na zuciya wajibi ne kuma kowa ya kasance zuciyar shi tana da tsarki zuciyar ka idan tana da tsarki a lokacin nan ne za ta iya fahimtar abinda ake sako wanda ya zo mata daga gun ubangijinta a lokacin nan ne za ta yarda da ubangijinta a lokacin nan ne za ta yi abinda ubangijinta ya umarce ta ta kaga wannan bangare ɗaya kenan amma dai bangare abinda ya shahi abbahara alhissiyya wanda yake tsahara ce ta alhis wanda muna ganin ta ita ce malamai suke kasata malaman fiqh suke kakkasata zuwa kashi guda biyu imma ta kasance taharatul hadas ko kuma ta kasance taharatul al-khabas tahara wanda take ta hadasi ko kuma ta kasance tahara ta tsabta shine khabas al-khabas tahara ita ta hadasi zaka same ta tana kasuwa kashi biyu imma ta kasance taharatu al-hadathu al-akbar ko kuma al-hadathu al-asghar sarki wanda yake babban sarki ko kuma wanda yake karamin sarki babban sarki idan muka dauka zaka samu wa'ansu abubuwa ne idan suka wakana abubuwa guda shidda idan suka wakana da dan adam to wajibi ne sai yayi taharatu al-akbar al-hadathu al-akbar hadathu al-akbar ya kama ya same shi to wajibi ne ya kasance sarkin shi sarki ne wanda yake babba shine ba abin da zai gushe maka wannan abin in ba wanka ba wanka na janaba shine na harko idan gaban namiji ya buye a cikin gaban mace shine mughibul hashabati bil farj fil farj a wannan halin sawa'un ya hutar da maniyi ko bai hutar maniyi ba to wannan wajibi ne wanka ya kama shi kamar yadda hadisi Abu Huraira ya bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana idan dai gaban namiji ya boye a cikin gaban mace faqad wajaba al-ghusl yake cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba faqad wajaba al-ghusl yake cewa idan dai namiji ya riga ya tsaya tsankanin kahuwanta guda hudu yake cewa to tabbas wanka ya zamanto wajibi a gare shi sawa'un ya hutar da maniyi ko bai hutar da maniyi ba ko wannan wajibi ne sai yayi wanka na biyu shi shine idan yayi muhurki ko ya kwanta da ita ya zubar da maniyi to shi ba wannan wajibi ne sai yayi wanka shine wannan dukan sai ya koma yana karkashin al-hadasu al-akbar sannan kuma idan yayi muhurki ya hutar da maniyi wajibi ne sai yayi wanka na ukun su idan mace ta kasance tana tayi haila a hailan nan idan ta gama ta wajibi ne ita ma sai tayi wanka ko kuma ya kasance ta aihu jinin biki ya same ta to shi ma a lokacin da ta gama jinin bikin ta wajibi ne sai ta yi wanka kenan hadasul akbar ya same ta ko kuma ya kasance mutum ne yayi ridda ya bar addinin musulunci lokacin da ya dawo cikin addinin musulunci wajibi ne sai yayi wanka a fada mafi rinjaye ta malamai ko kuma ya kasance mutum ne ya haukace sai hankalin shi sai ya dawo to shi ma wajibi ne sai yayi wanka a fada mafi rinjaye ta malamai ko kuma a'a farfadiya ta kama shi ya shiga cikin wani hali lokacin da ya maido hankalin shi ma wajibi ne sai yayi wanka kina waɗannan sune wanda ake kiran su da al-hadathul akbar madama wani abu ya kama ka daga cikin wannan abubuwan da muka zano to ba abin da zai inganta maka tsarkin ka in ba wanka ba shi kuma wanka ka koma kan hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda take bayyana mana ga yadda ta gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka ko kuma hadisin Maimuna wanda ita ma take bayyana mana ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka idan janaba ta kama shi hadisai ne wanda ba wa'ansu hadisai ingantattu ko babu wa'ansu hadisai wanda suke bayyana mana wanka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Aisha da hadisin Maimuna tunda a gaban su aka yi a cikin makayi din aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita kuma al-hadathul asghar shi shine idan wa'ansu abubuwa guda uku suka kama ka suka huto uku daga gaba biyu daga baya idan wannan abubuwan idan suka kama ka to shi kuma abinda zaka yi shine zaka zo kai arwalla ta wadatas maka ka tsarkake wurin kai arwalla ta wadatas ba sai kai wanka ba shine na farko idan bawali ya kama ka abinda zaka yi ka tsarkake wurin kai tsarki ka zo kai arwalla kai ibada ka koma tsakanke haka idan mazi ya huto to wajibi ne ka wanke gabanka sannan kai arwalla kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Ali ya turo a tambayen me shi yake cewa kuntu rajulan manza'at ina yawaita hutar da maziyi shi kuma a matsayin shi na sarki ba ya zo ya tambaye manzo Allah ba wannan mas'alar ba da kai kumiya ya turo a tambayen me manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tawadda wadda farkak kai yayyahi akan gabanka sannan ka wanke ka kai arwalla imma kai yayyahi ko kuma idan ya kasance ya zo ka wanke gaban shine dai aula sannan ka zo kai arwalla ka tsarkaka ko kuma ya kasance wadi ya kama ka shi babbancin tsankanin maziyi da wadi yana hutuwa ne bayan kai hutsari zaka ga wani ruwa ya biyo bayan shi wannan shine wadi shikenan zaka hada shi da tsarkin da kai shi ma ka wanke gabanka kai arwalla shi ko maziyi yana hutuwa ne albarkacin wata sha'awa wadda ta doso akan ka ta juya maka kai ko kuma kaga wani abu ya burge ka a lokacin nan maziyi idan ya huto to abinda zaka yi shine zaka wanke gabanka sannan kai arwalla Allah ta'ala kenan wannan sune sannan abu uku wanda suka huto daga gaba kenan abu biyu wanda ku suke hutawa daga baya shine idan kai bayan gari kenan zaka wanke kai arwalla sannan ka arwallan nan ta baka damar kai ibada ko kuma tusa kai hutar da iska shi ma a wannan lokacin kenan wajibi ne ka hutar da wannan inka kenan wannan shine dai a takaice abin da ya kumshi taharatul hadas alhadasul akbar da alhadasul al-asghar sannan kuma taharatul khabas Al-khabas shine tsarki wanda yake na datti wata dauda ce wani abu ne ya kama ka shi kuma idan bawa za yi sallah zaka gani yana buƙatar abu uku shine gangan jikin ka ta kasance a tsarkake sannan tuhar da ka sanya ta kasance tsarkakakka sannan gunda da kai sallah ya kasance tsarkakakke kenan wa'annan idan wani abu ya kama ka a cikin wannan abin to zaka yi kokari ka wanke shikenan ka zo kai ibadarka wurin da kake sallah ne wata najasa ta kama shi to kai kokari ka goge wurin ko tuwa kace wani abu ya kama ta datti ya kama ta na daga najasa kai kokari ka wanke mallan dai gaba zai mana bayani a takaice abinda ya shafi wa'annan tsarkin wannan a takaice ne dukkan mu fahimta tunda mallan anan ga bai dan kawo su ya kawo su a sama idan yana da kyau mu dan yi dan bayani ya kan su dindan mu fahimta wallahi ta'ala alam sai malai ya kawo yake cewa babu wannan babe ne ko hada babu ahkamul biya wannan babe ne wanda zamu shiga wanda zai mana bayani akan hukumce na ruwa ai wajibi ne sai kai ruwa kamar yanda malamai suke faɗa suke cewa wajibi ne idan an ce maka kaza wajibi ne sai kai shi to wajibi ne ka koma kaga sharadin shi shi malam ne yake so ya bayyana mana yana so ya bayyana maka tsarki amma dai kuma da mi ake yin tsarkin aje ruwa ake to wajibi ne ka san yaya ruwan wani ruwa ne zai iya kasance maka kana da labarin ko zaka yarda ya kasance maka wannan ruwa ne wanda zai tsarkake da kai ya tsarkake maka jikinka ai kamar yanda malamai suka da kai ma'un tahirun da kai mutahharun da kai ma'un najas da kai ma ruwa wanda zai tsarkake ka da kai wanda shi kuma tsarkin gare shi ba yayi tsarkake ka ba sannan kuma da kai ruwa wanda yake da najasa duka dai mallan zai kawo mana a takaice dan kalkashin dan bayani wanda suke shine yace mana babu ahkamul biya babu wanda yake mana bayani akan hukumce na ruwa saboda da ruwan ne idan ya kasance tsarkake tsarkin mu zai ingantu sannan mu dora sallan mu akan ta idan kuma ruwan mu ya kasance tsarkake to muna da kyautar zatan insha Allah sallan mu zai ta kasance a karbaba idan kuma ruwan da muka yi amfani da shi ya kasance ruwa ne mai najasa to da kai matsala a cikin al'amarin madama ka sani to ba makawa sallaka ba karbaba bace ba amma dai idan kai a halin rashin sani to wannan kuma rufi'a an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayhi manzo Allah yake cewa an dauke wa al-ummata kuskure ko kuma mantuwa ko kuma abinda aka tilasta bawa aka ce sai yayi to in dai kai daga cikin alkashin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gage to baka da wani laifi akan abin da ka aikata malai yake cewa khalaqa Allah khuliqa al-ma'u tuhuran يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء غيره مالا سيهار من بياني كتي وبنجد سبحانه وتعالى يا هل التمن روى أجد إن روى يكي سكككين جد إن دكك روى تون روى حكمتي سكككين سيري إدن من أبيازو يا غي راشي أبن دكيك سين yake cewa yutahhiru min al-ahdas duk inda ka samu ruwa a sama ni nasi a sai daga sama ya sabka a daga kasa aka hutar da shi a cikin tulu ka tarbo shi a cikin kogi ka tarbo shi to wannan ruwan tsarkakake yake cewa kuma wannan ruwan yutahhiru min al-ahdas yana tsarkakarwa daga dukkan wani hadasi da zai samu mutum sawa'un hadasul akbar ko kuma hadasun asghar kamar yanda muke bayani yake cewa wannan najasat kuma haka yana tsarkakar da dukkan wata najasa duk lokacin da zaka samu ruwa wanda yake tsarkakakke to wannan ruwan zai tsarkakan maka zai tsarkakakkan zai tsarkakan da kai daga hadasi wanda yake babba da hadasi wanda yake karami da dukkan wata najasa da ta kama ka yake cewa fala tahsulu taharatu bima'in ghairihi kuma bayan ruwa wanda yake tsarkakakke wani ruwa ko kuma wani ruwa wanda zaka ganshi shi dai ba ruwa bane ba wanda yake 100% ba yake cewa to ka tabbata tsarki baya tabbatuwa ko baya samuwa da wannan ruwa wanda zaka ganshi ruwa ne idan aka ce maka dai ruwa dai ka fahimta dai wannan dai da ka gani dai kana da shakka akan shi yake cewa to tsarki baya tabbatuwa da wani ruwa in ba ruwa ba wanda yake mai tsarki ba haka shi kuma asalin ibadan mu shine tsarki idan baka dauko tushe ba to baya yiwa idan kai ibada ubangijin kai amshi ibadarka shi sanya wallahi tallahi kadda wannan gaza mi kasa abiwa a cikin ni'imar da ubangiji yayi mana ka samu kanka ka bar aikinka ka bar kasuwarka ka bar kaza inda ka bar uzurinka ka zo ka zamana kana neman yanzu ai ka gyara ibadarka ibadar nan ho bata gyaruwa ho sai da irin wannan karatu ka san fikihu ka fahimci idan aka sa gaba meye zan yi wanda zai gyara mun ibadata to wallahi tallahi ba karamin ibada ba karamin ni'ima bace ba ku tabbata fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya numace shi da alkhairi to Allah zai sai zai yassare mai hanyar da zai so ya zamana ya fahimci a karantar da shi ko ya karanta ya fahimci idan aka sa gaba abinda zai dadar da shi ko zai gyara mai addinin shi to duk tahiyyar da ake yi kai shekara 20 kana ibada baka san ba a'a wannan ruwan ya cancanta in yi ibada da shi ko bai cancanta ba kurum kai duk inda ka samu ruwa bugawa kake yi kai dai kaza inka bar ruwanka baka san ba ya za kai arwallanka ba idan da za a tsaida ka a ce maka yaya za a yi wankan jaraba to baka sani ba wallahi bai jima ba sati biyu da suka wuce innan wani kauye wanda ina da ɗan uwa a ciki wallahi mata aure shi aka kawo ta ta jima a cikin gidan mijinta ba ta iya rawa ta ba da diyanta kai babban mai garin ma ka tsaida shi ya maka arwalla wallahi ba ya maka arwalla ba tunda suke babu wani malami wanda za a ce gashi nan ya zo ya zanna ya karanta da su to wanda bai iya arwalla ba ya za a yi maka tunanin idan an tara wanka ake yi wata tsohuwa ake tambayar ta mu bin sani ba idan an sadu wanka ake yi bam sani ba to dan Allah dan annabi kai me zaka ce wa kanka wallahi tallahi bin san ba ina suka sa gawo ba sani ba kuma ire-iren su sai ka hudar da kauye sun yi dubu to kai gashi dan Allah ya datar da kai dan lokaci a zo a zamana kaza kaza ne ka fahimta ka huce wurin da yaran da ake maka ka fahimta ka huce wurin kai wani ma sai ka zamanar da shi ka fahimtar da shi kai kaza kaza wallahi wannan ba karamin ni'ima bace ba mu jaddada godiyan mu game da ubangijin Allah kara datar da mu Allah kara fahimtar da mu wallahi tallahi wannan ba karamin ni'ima bace ba mu ka tsaya kalkashin wannan hadisin kadai man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufa shi da alkhairi to Allah zai sanya shi a tarba na yanda zai fahimci addinin shi ya fahimci ya za a yi gyara ibadar shi ya za a yi gyara mu'amalar shi da ubangijin shi ita kuma ibada sai an dora tubali mai kyau sannan ubangijinka yake amsa. To kaddara mutumin da ya shekara 50 yana tunanin yana ibada amma dai bai yi tsarki ba. Yaya ibada shi take? Ai kurmi yake sanna bashi wa qadim la ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah gafarta musu, Allah gafarta mana. Yake cewa fa idza balagha al-mar'u qullatayni aw kana jariyan lam yunajjisuhu shay'un. Malam sai ya kawo maka wata mas'ala, yake ce maka idan dai ruwa ya kai gurgurun tulu guda biyu ko randa guda biyu ko irin wannan budo guda biyu, yake cewa aw kana jariyan ko kuma ruwai ya kasance yana gudana ba a wuri ɗaya yake, ba ma uddatin bane ba, ba ruwa bane wanda yake na gude ba, ruwa ne wanda yake tahiya ƙorama ce, ko kuma a tabki ne wanda yake tahiya flab ne, yake cewa lam yunajjisuhu shay'un, ba wani abu wanda zai wannan din shi zai mai najasa, zai sanya mai najasa. Duk abin da za a yi kurum ba wata najasa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa hadisi Abu Huraira, idza balagha al-ma'u qullatayni lam yahmilu an-najas, idan dai ruwa ya kai miqdarun qullatayn, miqdarun makari guda biyu, yake cewa to babu ko tulu guda biyu ko randa guda biyu, to ba wani abu wanda zai sanya mai najasa, ko da najasa ta abku a cikin shi, to wannan ruwan ya yi karhin najasa. Shine malam zai kawo zai bayyana mana miqdarun in shi qullatayn, yake cewa aukana jariyan ko kuma ruwan nan tahiya yake, idan wani ya zo ya yi bayan gari a cikin shi ko ya yi wutsari a cikin shi, to ba wani abu da zai najasar da shi saboda tahiya yake. Yake cewa illa ma ghayyara launuhu, sai dai idan ya kasance wannan ruwan wanda yake cikin tulu guda biyu, yake cewa sai aka samu wani abu wanda ya canza launin shi, aw ta'amuhu, ko ya canza ɗanɗanon shi, aw rihahu, ko kuma ya canza iskar shi, yake cewa wa ma ada zalika yunjasu bi mukhalatati najasa, in ba wannan abubuwan guda hudu ba da muka bayyana ba, to ruwa idan ya hadu da wata najasa in dai bai huce qullatayni ba, to wannan ruwan zai kasance ruwa ne wanda yake mai najasa idan dai zai hadu da najasa. Misalin ka kawo ruwanka a karau sai wani abu na daga najasa ya shige shi, to wannan ruwan najasa gare shi. Idan dai ruwan ya kasance ya kai miqdarin qullatayn, malam zai bayyana mana miqdarin qullatayn, sai ke cewa wal qullatani ma qarawa 180 artalin bid dimashqi, yake cewa ita qullatayn shine abin da ya kusa da ritli guda 180 a miqdarin abin da mutanen garin Dimashq suke lissafawa. A cikin wannan littafin Ar-Rawdul Murabba zaka gani ya kawo, yake cewa annahuma 177 ritl Dimashq, yake cewa sai an samu ritl guda 177 a miqdarin lissahin mutanen garin Dimashq a lokacin nan yake kaiwa qullatayni. A wannan halin ne zaka yi bayani, yake cewa wahal zalika almiqdar taqriban aw tahdidan, malam mai Rawdul Murabba yake cewa shin malam da ya kawo bayani akan haka yake cewa he ya kasance ritl 187 ko kuma 177 ko kuma 180, yake cewa wannan tabbaci ne ko kuma a kirdado ne malam yake yi, yake cewa bi kullin minhuma qila wa inni amilu ila alqawl alawwal bi anna zalika almiqdar taqriban la tahdidan, kusanci ne duk wanda zai kusanci ritl 180 ko kuma 177 in dai ya kusanta, to wani abu idan ya shige shi to ba ya sanya mai najasa ba, madama dai wannan abubuwan guda hudu ba su shige shi ba, kenan launin shi bai canza ba, sannan ɗanɗanon shi bai canza ba, sannan kuma iskar shi bata canza ba, abubuwa guda uku kenan. Yake cewa kenan wannan abubuwan idan dai aka samu kusancin wannan abubuwan guda hudu, to ba makawa kenan idan dai wani abu ya shige najasa ta shiga cikin ruwan nan, to baka da wani macin kai akan lalle ruwanka najasa bata same shi ba. Shi kuma ritl idan muka dauke shi a kan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shine idan aka samu gram 406 idan ka yi fezan ruwan ya baka gram 406 shine yake baka dirritar guda daya kenan zaka gani ruwan ba karami bane ba duk da malaman mu na saure idan muka zo idan aka ce kullatai ne za a ce maka kurmu randa ko tulu guda biyu manyan tulu to amma dirritar idan ka dauka zaka same shi yana bada wannan gram 406 shine a mazhabin imamu Abi Hanifa shine yake cewa sai dai da kai wata magana wanda shi malami Raudul Murabba ya kawo yake cewa sai dai abin lura a ciki shine idan muka dauka ritil na canda wanda ake lissahi ya sha bamban da ritil din da muke aunawa a wannan lokacin dan haka abu ne wanda yana da kyau a samu a daidaita inda da kai wa'inda suka ce shi ritil din ba gram 400 da a mazhabin Abuwa ne ba 406 yace jamhurin malamai sun ce akan ritil shine yana gram 382.5 shine ake kira din ritil guda to aka hada shi gram 382 kaifuwa mil a san katrobai to ka gani zai baka nawa kenan sai kai fezan dukkan shi kuma din litir guda na ruwa gram nawa yake kenan sai kai lissahi abin da zai baka shine nan mallan yake bayyana mana kenan shi al-qullatan maqaraba 180 ardalin bi Dimashq kenan sai lissafa da su kasancewar ga yanayin rayuwar su a can garin Dimashq yake kenan al-sayyin mutanen garin Dimashq ritil yanayin duk qullatain idan ka hada su guda biyu suna baka ritil 180 ko kuma shi imam malam mai raudul murabba yace ritil kullatain guda biyu tana bada ritil 177 amma dai duka takriban ne la tahdidan kenan ba wai tabbacin ba in an samu haka kurmu an samu ritil din bane ba guda biyu ba a'a muna kirdado ne kusa da haka idan aka samu kurmu an samu ritil guda biyu mallai ya ci gaba da ce mana wayin tubiha fil ma'i ma laysa bi tahurin idan aka dafa a cikin ruwa abinda shi ba tsarkakakke bane ba abu ne wanda ba tsarkakakke ba sai ka dauko shi ka zuba shi a cikin ruwa ka dafa shi au khalatahu ko kuma a'a wani abu ne wanda ba tsarkakakke ba sai ya cudanye da ruwan fa galaba ala ismihi sai wannan abin da ba tsarkakakke ba sai ya rinjayi sunan ruwa yake cewa au istu'mila fi raf'i hadathin ko kuma a'a aka sanya wannan ruwan diddan a dauke wani datti yake cewa suri ba tahuratuhu yake cewa wannan ruwan ko wannan gaurayen da aka yi ko kuma a'a wannan dafa ruwan da aka yi wannan abin da aka dafa a cikin ruwan sai ya rinjayi ruwan sai ya kasance ya dauki kallashi ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma cudanyar da suka yi sai ya rinjayi wannan abin da aka ya cudanya cikin ruwan wanda yake mai najasa sai ya rinjayi akan ruwan ko kuma a'a sai ya kai maka idan an kalla ba a ce maka ruwa bane ba kaza ne yake cewa to wannan ya dauki wannan ruwan tsarkin shi misalin wani abu ne wanda kake amfani da shi abu ne wanda ka sani kana da abu ne wanda bai da tsarki sai ka sanya shi ka dafa shi a cikin ruwa da aka tashi da aka leka sai aka gani wannan abun yayi rinjaye akan ruwa kenan daga an kalla ko launin shi ko abin da ka dafa din sai ya koma launin ruwa ko kuma a kurum daga an kalla sai a ce maka kaza ko kuma a wannan abin sai ka zuba shi a cikin ruwa sai ya rinjayi ruwa idan an kalla ba a ce ba a wannan ruwa ne ya koma kenan launin wancan abin ko kuma a ya koma wancan abin da ka sa a cikin ruwa ko kuma daga an kalla sai a ce maka wannan ai ba ruwa bane ba horora ne ai to kaga ya dauke mai tsarkin shi yake cewa wa idha shakka fi taharati al-ma'i idan mutum yayi shakka akan cin wannan ruwan yana da tsarki ko bai da tsarki au gairihi ko kuma wani abu makamancin haka au najasatihi ko kuma a'a yayi shakka shin wannan ruwan an yi haka ba da kai najasa ba yake cewa bana alal yaqini mutum sai yayi bina'i akan yaqini shi kuma da amma muna da ka'ida a cikin fiqh al yaqini la yazuru bi shakk a duk lokacin da wani kokonto ya zo maka to abinda zaka yi bina'i akan gaskiyar al'amari misalin kana sallah sai kai tunanin shin an yi haka nayi raka'a ta nayi ruku'i ko ban yi ruku'i ba a kai raka'a hudu ne ko kuma uku ne to a lokacin nan idan shakka fara alayka shakk idan shakka ta riske ka a wannan halin to zaka tsaya ka miro hankalinka sai kai bina'i akan gaskiyar al'amari ai nayi kaza fa azuwa raka'a kaza na kai ruku'i kaza nayi ruku'i kaza a yanzu kurmin haka ta uku ce nake ba ta hudu ba kinin zaka yi bina'i akan yaqinin ka sai ka huce shine malamai suke bayi al-yaqinu la al-yaqin la yazulu bishak a duk lokacin da muka samu kanmu a hayyuwanmu muna tahiya ne akan abubuwa guda uku da kai ko abubuwa guda uku ko guda hudu da kai al-yaqin da kai az-zann da kai abu wanda muke da tabbacin shi da kai az-zann da kai zato amma dai azzan malaman fiqhu suna ajiye shi manzilatul yaqina shine inna zanna la yughni min al-haqq shay'a shi dukkan zato idan aka shiga cikin mas'ala ta fiqhu to yana tsoruwa ne akan mas'ala akan al-yaqina kinan idan ka zato ne kake ai ba hudun bane ba kai sai kai bina'i akan yaqinin ka kinan kana zatan kurma haka ne kinan sai ya koma sai ka sabke wannan zatan naka a manzilatul yaqina sannan da kai al-rajih a bayanin da nake ko akan abin da nake shakka akan shi kai na rinjaya akan kaza ko kuma ya kasance alwaham kurum rudu ne kake cikin shi to wannan shine abin da malamai suke kasa mana yake cewa to idan ka samu kanka a cikin wannan halin yake cewa to bana alal yaqin sai mutun sai yayi kokari sai ya bina'i akan gaskiya al'amari gashi dan a yanzu dai wannan ruwan ga halin da ake ciki dan kaza dan kaza dan kaza kurum wannan ruwan gari wannan tsaka yake kaga ka leka kashin shi na baka ji iskar shi ta canza baka ga launin shi ya canza ba baka ga ba wannan in shi ba dan dan shi ya canza ba kuma duk da kana dai zatan dai an yaku amma dai kurmi yake bina'i akan yaqini wannan ruwa tsaka kake ne yake cewa wa in khafiya mawdi'un najasati min as-saw yake cewa wa in khafiya mawdi'un najasati min as-saw او غيره idan wurin da najasa ta kaba a cikin jikinka kai ka sani ko wani gulalan ya fatsin maka sai ka zo sai kai ta neman ina ne wannan gulalan ya fatsin maka sai ka rasa wurin ko kuma wani abu makamancin haka yace gasala ma ta yaqana bihi gusluha gasluha yake cewa sai ka kirdadi inda zuciyarka ta tabbatu lalle nan ne inda gulalan nan ya taba ka ko nan ne inda najasan nan ta taba ka sai ka wanke kayanka kaga wannan sauki ne addini yake baka kaga tan an maka bayani akan ruwa ka zo kana kirgado shin najasa gare shi ko bai da najasa sai kai bina'i akan gaskiya al'amari akan yaqini haka idan najasa ta taba tuwarka sai kake neman ina ne najasa ta taba sai wurin ya bace maka kai cin ne ko nan ne ko wannan kawace ko wacce kawace wurin ya bushe ka rasa ina ne yake cewa sai kai bina'i akan yaqini sai ka wanke wannan wurin yake cewa in shtabaha ma'un tahurun bi najasa idan ruwa wanda yake mai tsarki ya hadu da ruwa wanda yake mara tsarki wala yajidu ghayruhuma mutum bai samu ba wani ruwa wanda yake koma bayan wannan ruwan guda biyu ba ga ruwa mai tsarki ga ruwa mara tsarki ka san wannan mai tsarki ne ka san wannan mara tsarki ne sai suka haɗe sai ka rasa ganewa to wanne ne mai tsarkin yake cewa baka samu ba wani koma bayan wannan ruwan guda biyu ba yake cewa tayammama wa tarakuhuma sai mutum sai ya tayammama sai ya bar wannan ruwayen guda biyu misalin wata wannan ce wata kwalla ce aka kawo maka mai murtala guda biyu dukkan su murtala gare su sai aka zuba ruwan a ciki kai ka sani wannan ruwan ɗayan najasa gare shi ɗayan ba najasa gare shi ba sai ka tahiyyarka da ka dawo sai ka rasa to shi bai najasa a hannun dama yake ko a hannun hagu yake ka rasa ya za a yi ka hudda mai daɗin mai kyan da mara kyan a wannan halin yanzu kai yake cewa sai ka bar su sai ka nemi wani ruwa koma bayan su idan baka samu wani ruwa ba yake cewa sai ka sha'a musu lafiya sai kai taimama zan mu tsaya anan kasancewar idan mun tashi wata mas'ala ce wadda take daban kuma ga lokaci ya kawo duk da karatun namu mun yi gaugawa a cikin shi duk da mas'aloli ne wanda kowace tana bukata a kawo mata dalilin da ya sanya aka ce kaza kamar yanda nayi alƙawari insha Allah kowace mas'ala zan mu kawo dalilin da ya sanya malam ya kawo ya ce kaza 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 ne amma dai a gaggauce tunda ban shirya ba ban yi zaton ba an yi karatun ba sai daidai magarban nan na janyo littafin maktaba ne ce wara zuwa dan ta tabadi Allah ba mu ladan abin da aka yi Allah ya sanya ya kasance mana abun hujja ce a gare mu a gobe kiyama muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya amsar da ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu da alkhairi Allah ya biya mana abin da kuma ba iya ba kuma muna fatan Allah ya iya mana shi Allah ya daltafa mana Allah ya datar da mu wannan rayuwa da ta yi tsanani muna fatan Allah ya sauka ga wanda suke da wanda ba su da
muna fatan ƴan uwa da amannin arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi, sai ya albarka a cikin abin da Allah ya arzuta shi da shi. Allah mana albarka a yau sai amma albarka ya sanya albarka a cikin rayuwarmu, ya sanya albarka a cikin abin da Allah ya arzuta mana shi na daga ilimi na daga dukiya. Kuma zan yi tahiyya, muna fatan Allah ya kai mu lafiya, ya kai mu lafiya karatu ne mu sani, sai Allah ya kaddara mu da wani insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.